الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بيان هكا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى ساكة سادواء أولا يمتشي نرى نر لهدي أيو تاكوزكو قوات الرمضان تاكوزنكو ترى قوات الرمضان هجرة منذ صلى الله عليه وآله وسلم دبوه لديه هدى الثلاثين واند كما يزو دي دي دا ثلاثين قواتا تقوس ميلادية تدبو بيدة ترى wannan kuma shine darasin mu na nawa na bakwai. Tambaya daya ita ce za mu ansa ga mu shi na karatu. Wannan yake cewa assalamu alaikum, ni ne limamu mutanen layinmu. To idan muka yi sallar tarawihi muka kare shafa'i da witri, sai kuma in tashi da daddare in kara yin nafilfilu, menene hukuncin yin haka? Gashi kuma na riga na yi shafa'i da witri. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama yana cewa la witrani fi layla, ba a witri biyu a dare ɗaya. Saboda haka idan har kayi witri to kuma baya dacewa ka kuma yin wani witrin da biyu. Idan har ka san cewa za ka kare qiyamul layli, wannan da kai tare da jama'a ba ta ishe ka ba sai ka kara, to sai ka bar wani ya yi musu witri din, saboda ka bar kofar ka a buɗe, sai yadda in ka koma kuma cikin dare za ka iya tashi ka ci gaba, ba ka rufe kofar ba. Amma an ka riga ka rufe kofar, to bai dace kuma ka tashi ka yi wani witrin nan gaba ba. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sanya ƙarshen sallar sa ta dare tana zama witri ce. Kaga koda a ce ba witrin ka yi daga ƙarshe ba, ma'ana ka ce za ka tashi ka yi sallar amma ba za ka yi witri ba, ya zama kuma ba ka sa witrin ya zama ƙarshe ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ij'alu akhira salatikum bil-layli witran, ku sanya sallar ku ta ƙarshe da daddare ta zama witri. Idan aka yi witri da kai a farkon dare, sannan kuma ka je kai qiyamul layl kai kadai a cikin ɗakinka, sannan ka ce to ba zan yi witri ba domin kada in yi witri guda biyu in saba ma hadisin da yake la witrani fil layla, sai ka fasa yin witrin. To amma kuma ka saba ma kuma wani hadisin, shine ij'alu akhira salatikum bil layli witra. Saboda haka abinda ya fi shi ne ka haƙura kada ka yi witrin har sai idan ka gama qiyamul laylin kakaf, sai ya zan ka sanya ƙarshen sallar ka ta dare ita ce witri, sannan kuma ba ka yi witri guda biyu ba a dare guda ɗaya. Muna nan cikin suratu Yusuf alayhi salam, kuma muna cikin faifai na biyu a cikin wannan sura, ko a cikin wannan kissa ta Annabi Yusuf alayhi salam, wanda yake nuna mana irin abin da ya wakana ga Annabi Yusuf alayhi salam yayin da yake Masar a gidan Azizu Misr, wato wazirin sarkin Masar. A jiya mun ji yadda bayan fitowar shi daga wata fitina, kuma Allah ya jarrabe shi da wata, kuma fitinar ta biyu ta fi ma ta farkon tsanani, ta fi ta farkon zama bala'i. Allah madaukakin sarki ya gaya mana yadda ita imra'atul azizi matar azizu misr ta nemi alfasha da annabi yusuf alaihi salam kuma Allah madaukakin sarki ya tsare shi inda Allah ya gaya mana cewa warawadatu allati huwa fi baytiha an nafsihi wa ghallaqat alabwab wa qalat hayta lak qala ma'adha Allah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihu adh-dhalim wa laqad hammat bihi wa hamma biha lawla an ra'a burhana rabbih kadhalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsha innahu min ibadina al-mukhlasin. Ubangiji yace muka tsare shi domin yana daga cikin bayanmu masu ikhlasi. To wannan walaqad hammat bihi wa hamma biha, wannan ayoyin, wannan ayat ta zo tsakiyar labarin kafin a gaba gaya mana abin da ya wakana. Ta dai neme shi kuma Allah ya tsare shi, ta himmatu da shi, ya himmatu da ita. Mun faɗi bambanci tsakanin himmatuwar guda biyu, kamar yadda Imam Ahmad ya ce alhammu hammani, hammu israrin wa hammu khatarat. Falaqad hammat bihi hamman wa hamma biha hamman akhar. Saboda haka kowa da irin nashi hammun, inda muka ce malamai sun yi maganganu daban-daban akan wannan gaba ta wannan ayar, amma maganar da dama daga cikin malamai suka fi riƙewa ita ce sun cewa ta himmatu da shi, shi ma ya himmatu da ita, amma himmatuwarsa daban, tata daban. Tata himmatuwa ce da har ta yunkura take ƙoƙarin ta ga cewa ta cimma buƙatarta, hakanta ya cimma ruwa. Shi kuma himmatuwarsa wani abu ne da ya ƙarsa a zuciyarsa wanda bai masa tasiri ba, kamar walƙiya, khataratul qalbi ne, wanda Ubangiji baya kama mutum da wannan, bal ma kamar yadda hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ya nuna, Allah yana ba wa mutum lada yayin da wani abu ya ƙarsa a zuciyarsa na laifi kuma bai aikata ba saboda tsoron Allah. Wato ya ce inni akhafullah, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana mutane guda bakwai da za a sanya su a cikin inuwar al'arshi ranar da babu inuwa sai inuwarsa. A cikin bakwai din nan sai ya faɗi wa rajulun da'athu imra'atun zatu mansibin wa jamal fa qala inni akhafullah, da mutumin da wata mata mai matsayi, mai martaba, mai mukami, kuma mai tsalilan kyau ta neme shi da alfasha, amma sai ya ce inni akhafullah. Kaga irin wannan shi ne abin da ya faru ga annabi Yusuf, shi ma sai ya ce ma'azallah, daidai yake da akhafullah, ma'azallah, Allah ya tsare ni, innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihu adh-dhalimun. To shi ne Allah yake gaya mana bayan haka ta faru ya yi kokarin ya kubutar da kansa ta hanyar yi masa wa'azi da tunatar da ita Allah, amma wannan bai amfane shi ba, sai ya fita a guje ita ma ta bi shi a baya, shine wastabaqal baba.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min dubnin wa alfa ya sayyidaha ladal baba. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. إن كان قميصه قد من دبل فكذبت وهو من الصادقين. ولما رأى قميصه قد من دبل قال إنه من كيد كل إن كيد كل عظيم.
يوسف
يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين.
توانا شيني wato abin da ya faru bayan yayi mata wa'azi ya tunatar da ita Allah, ya tunatar da ita alfarma da matsayin mijinta, ya tunatar da ita mummunan ƙarshen azzalimai. Amma duk wannan wa'azin da yayi na baka bai yi amfani ba, to gare ya tsira da kansa. Idan ka faɗa ka faɗa kaga abu bai amfani ba, to kokari za ka yi ka nesar da kanka. Kuma wastabaqal baba, sai suka ruga wajen kofa, suka yi tsere zuwa ga kofa. وقدت قميصه من دبر سيتا ياغت رغسا daga baya wa alfa ya sayyida halad albab sai suka ci karo da mijinta dab da kofa qalat sai tai wuftace ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an menene sakamakon da ya cancanta ga wanda ya so ko ya nufi mummunan abu daga iyalanka illa an yusjana aw azabun alim in ba a daure shi ba ko a yi masa azaba mai tsanani. Kala sai annabi Yusuf ya ce hiya rawadatni an nafsi, ita ce ta neme ni ga kaina. Wa shahida shahidun min ahliha, sai mai shaida daga cikin danginta ya yi shaida. Allah maɗaukakin sarki yake gaya mana lokacin da annabi Yusuf alaihi salam ya ga wa'azinsa ba zai yi amfani ba, sai kawai ya fita a guje. Fitarsa a guje ita ma sai ta bi shi a guje. Suka rankaya har zuwa kofar fita, babbar kofa, tana bin shi a baya tana kokarin dawo da shi, shi kuma yana kokarin ya gudu. Saboda haka sai ta rike rigarsa ta baya, shi kuma ya ja gaba, sai rigar ta keci, wato ta abin nan ta yage daga sama har zuwa ƙasa. Saboda haka suka je daidai kofar, ya rarumi kofar ya bude kenan, sai ga mijinta dab a bakin kofa. Kaga wannan wani yanayi ne kuma da zai kawo inuwa, za a shiga rikici. Kuma gata wato dumu-dumu cikin wani yanayi, gata ta biyo shi, ta yaga masa riga, gashi ba riga a jikinsa, yana gaba tana binsa a baya. To anan zai nuna maka cewa mace ce mai zarangwana, mai kwanya. Cikin ɗan ƙanƙanin lokaci da ganin haka har ta san mafita, sai cewa ta yi ƙalat. Kaga babu ma wawun, ba wa ƙalat ba, ma'ana babu wani tazara. Tana ganin mijinta, shi ma yana ganin mijin, sai ta yi wuf, ta yi carab, sai ta ce ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana aw azabun alim. Menene sakamakon da ya cancanta ga wanda ya nufi iyalinka da mummunan abu, in ba a daure shi ba ko a masa azaba mai raɗaɗi? Idan ku duba anan, bata kira kanta da sunanta ba, ko ta nuna kanta ta ce me ye sakamakon wanda ya neme ni ni a matsayina na zalika, sai ta ce bi ahlika, sai ta jingina kanta ko ta sifanta kanta da cewa ita iyalinta ce, domin ta ƙara nuna munin abin. Sannan kuma bata fito ƙarara ta tobe annabi Yusuf alaihi salam, bata fito ƙarara ba, sai ta ce ma jazaa'u. Yanzu nan wata doka ce dunƙulabiya take bayarwa, duk mutumin da zai nufi iyalinka da mummunan abu, menene sakamakon da ya cancanta a yi masa, in ba a daure shi ba ko a masa azaba mai tsanani? Anan ta kama ganin Yusuf. Kaga anan ƙarara bata fito ta tuhumi Yusuf ba, wanda duk yana nuna maka mace ce mai basira mai kwanya. Sai ta kawo wata doka wacce akan kowa ma za ta yi aiki, ba wai akan Yusuf alaihi salam ba. Sannan kuma sai ta yanke hukunci, bata jira mijin ya yanke hukunci ba, illa an yusjana aw azabun alim, ko dai a je a daure shi ko a yi masa azaba, wato a yi masa horo mai raɗaɗi, a yi masa bulala, a bashi, a yi masa duka. Me yasa kai sauri ta faɗi uƙubar? Su malamai suka ce domin kada shi ya yanke uƙubar, kuma uƙubar da za ta zama mata ita ma uƙuba. domin idan shi ya yanke hukuncin matakila zai iya cewa kawai bara in sai da wannan kaga ya tarab ya abin nan ya raba ta da abin nan da shi gaba daya to amma in bulala ce ko kurkuku kaga zai dawo wata rana saboda ka sai tai wuf sai ta yanke hukunci illa an yusdana aw azabun alim ai masa daure shi zuwa wani lokaci ko kuma ai masa uba mai tsanani wato ai masa bulala a dake shi sannan kuma idan aka kula wato a cikin maganarsa ce ma jaza'u man arada bi ahlika su'an illa an yusdana aw azabun alim ta wato ba ta bar wata dama ta ayi bincike ba yanzu kawai kat annabi Yusuf mai laifi ne yanzu horan da za a yi masa ne ake magana akan ta ko ba kula ba ba wai maganar a yi bincike a gano ita ce mai laifi ko ba ita ce mai laifi ba a kawai gaba ɗaya ta manna wa annabi Yusuf laifi din yanzu kawai maganar da ake yi wani horo ya kamata a yi mata to annabi Yusuf da ya ga ta yi irin wannan sai shi ma ya ga to wajibi ne ya faɗi gaskiyar abin da ya faru kala hiya rawadatni annabi yace ita ce ta neme ni wannan ita ce kalmar da annabi Yusuf ya faɗa amma ita ta riga ta yanke hukunci har ba ga irin hukubar da ya kamata a yi mata ba magana ake ta ayi bincike a gane yayi laifin nan ko bai yi ba shi ne mai gaskiya ko ita ce mai gaskiya ba wa shahida shahidun min ahliha sai mai shaida daga iyalanta danginta sai yayi shaida mai shaida nan malamai suna da maganganu biyu a kansa wasu suka ce babban mutum ne dan baffanta ne ibnu ammiha ne wasu suka ce a yaro ne jariri riwayar da ta zo cewa yaro ne jariri riwaya ce za'ifiya riwayar da ta zo cewa babban mutum ne riwaya ce sahihiya zuwa ga Abdullahi dan Abbas duk riwayoyin da aka samu a cikin musnadaf na hakim da wanda ibnu jarir al-tabari ya kawo na cewa jariri ne kuma ya mata shaida wannan ruwayo ne duk da basu inganta ba abinda ya inganta shine abinda Abdullahi dan Abbas yake cewa huwa rajulun zuluhiya mutum ne wanda yana da gemu wato kaga babban mutum ne saboda haka babban mutum ne yayi shaida wato lokacin da abin ya faru ko dai yayin da suka bude kofar shi Azizu Misr yana tare da shi wannan mutum ko kuma a daga baya aka kirawo shi domin yayi hukunci idan abu ya faru da tsakanin mutum da matarsa yakan kirawo wani daga cikin danginta domin ya zo yayi bayanin yadda za a yi to mutum ne wanda yake mai tunani mai firasa saboda haka ya kula cewa ba ta da gaskiya ita ce mara gaskiya to amma baya so lokaci guda ya ce ba ta da gaskiya ya ba wa annabi Yusuf alaihi salam gaskiya don haka sai ya kawo wata alama da za a yi amfani da ita a matsayin shaida wacce ita za ta tantance tsakanin su wane ne mai gaskiya ita ko shi in kana qamisuhu qudda min qubulin fa sadaqat wa huwa min al-kadhibin a duba idan har rigarsa ta kece ne daga gaba to ta faɗi gaskiya shi shine yana cikin makaryata wa in kana qamisuhu qudda min duburin fa kadhabat wa huwa min as-sadiqin idan kuma rigarsa ta kece ne daga baya to ta yi ƙarya shi annabi Yusuf yana daga cikin masu gaskiya malamai suka ce alamu suna nuna ya fahimci cewa daga baya rigar ta yage to amma idan ya fara cewa in kana qamisuhu qudda min duburin bai ce min qubulin ba ya fara daga baya abinda zai taimaka wa annabi Yusuf sai a ce san kai yake yi ke daman da ya zo da wata kullalliya saboda haka sai ya fara da abin da shi ne zai taimaka mata sai ce in kana qamisu qudda min qubulin fa sadaqat kaga an fara abin da yake lisalihin ta ne idan kuma ba wannan ba qudda min duburin fa kadhabat saboda haka kaga ya kawar wa kansa tuhuma in ba haka ba sai a tuhumce shi a shaida a ce ya zo ne domin yayi wata shaidar zuru kuma jinkirta batun yagewar rigarsa ta baya ba zai cutar da abin ba tunda daman haka shi ne ya faru dan ya faɗe shi daga ƙarshe wannan ba zai ragewa wato al'amarin abin nan ƙarfinsa ba ba zai rage wa shaidar karfinta ba. Wannan shine abin da ya faru lokacin da mu'mini ali fir'aun wa qala rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imana ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum sayyatimi wa in yaku kadiban fa alayhi kadhibu wa in yaku sadiqan yusibkum ba'd alladhi ya'idukum. Kaga da ya tashi magana da mutanen fir'auna sai ya ce yanzu kwa kashe mutum kawai dan ya ce Allah ne ubangijinsa bayan kuma ya zo muku da hujjoji bayyananu. Sai ya ce wa in yaku kadiban fa alayhi kadhibu, idan har ƙarya yake yi to laifin ƙaryarsa a kansa zai kare. Wa in yaku sadiqan, in kuma gaskiya yake faɗa, yusibkum ba'd alladhi ya'idukum, sai abin da yake muku alƙawarin zai same ku na azabar Allah sai ya same ku. Kaga sai ya fara da maganar ƙarya, da inda ya fara da maganar gaskiya sai su tume shi, aha kai ma ka fara karkata zuwa wajensa, ya fara hure maka kunne. Da haka sai ya fara da maganar da za ta yi musu daɗi, sai ya ce wa in yaku kariban, tunda su ƙarya tashi suke yi. To wannan yana daga cikin hikima, kamar yanda a cikin wannan kissar ita kanta, lokacin da annabi Yusuf alaihi salam ya sanya kwanon awo cikin kayan ɗan uwansa, da ya tashi bincikawa don a gano a cikin kayan wani yake. Fa bada'a bi awdiyatihim qabla wi'ai akhihi, ya san yana cikin ai abin da ɗan uwansa, amma sai ya fara da nasu, amma da kai tsaye sai ya fara mutuwa, sai a to daman ka shirya. To shi yasa anan shi mai shaida ɗin sai ya fara da cewa a duba rigar, idan ta gaba ta yage to ita ce mai gaskiya, ma'ana dai ta yage ne lokacin da shi yake kai mata farmaki, ita kuma tana kokarin ture shi har ta yaga mata riga, kaga ta gaba za ta yaga mata riga. Amma in dai ta bayan rigar ta yage, to alama ce da take nuna cewa ya fita a guje, ita kuma ta cafko shi ta baya har ta yaga mata rigar ta baya. Shi da yake falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaidikunna inna kaidakunna azim, yayin da ya gari gasta ta yage ne ta baya, sai ya ce lalle shi wannan al'amari yana daga cikin kaidin hukumata, kuma lalle ku kaidin hukumata mai girma ne. Falamma ra'a adh-dhamir yana komawa zuwa ga shahid ne ko yana komawa zuwa ga azizu misr, malamai sun yi magana guda biyu, wasu suka ce yana komawa zuwa ga shi wannan mai shaida, wasu suka ce yana komawa ga azizu misr shi mijin nata. Shi ne lokacin da ya duba sai aka ga rigar ta baya ta yage, sai ya ce to wannan dai ma kircin ku ne ku mata, innahu min kaidi kunna, wannan dai ma kircin ku ne, inna kaida kunna azim, lalle ma kircin ku mata babba ne. Wato ma kircin mata idan ana kiyasta shi da ma kircin maza, babu shakka yayi fice, ya sha gaban ma kircin maza. Don haka ya ce inna kaida kunna azim, makircin ku babban. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin aqlaba lirubbi zillubbi min kunna, ce ban taba ganin waɗanda suke da tawayar hankali ba amma suna rinjayar hankalin mai hankali kamar ku mata. Ga ku dai kuna da tawayar hankali amma kuma kuna rinjayar masu hankali, ma'ana ku fi ƙarfinsu da makirci da kaidi. Wanda zai ga yadda matan nan ta iya shirya magana cikin gaggawa, cikin sauƙi, ta ɗauki tuhuma gaba ɗaya, ta dunkule, ta jefa wa Yusufu ba tare da ta matsaya ta shirya ta yi tunanin me za ta faɗa ba, babu shakka zai yarda da maganar shi wannan azizu misir da ya ce inna kaida kunna azim, kaidinku yana da girma, makircinku yana da girma. Wasu suka ce makircin mace ya fi na shaidan, don Allah ya ce inna kai da shaifani kana da'ifa, kai da shaidan mai rauni ne. To amma wannan istinbatin yana da rauni shi kansa, wato ba a cewa kaidin shaidan, wato kaidin mace ya fi na shaidan ƙarfi, ko a ce kaidin shaidan aka kiyasta shi da kaidin mace mai rauni ne, wannan istinbatin yana da rauni, fahimtar wannan tana da rauni. Saboda kaidin mata a nan da aka ce yana da girma, an kiyasta shi ne da kaidin maza, idan aka kiyasta aka auna kaidin maza aka auna na mata, sai a ga na mata su ya fi girma, makircinsu da kitififinsu ya fi na namiji, shi kuma shaitan a waccan aya an hada kaidin shi ne da kaidin rabbil izzati kaga dole ne kaidin sai zama da'if wa qatil alladhina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladhina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut fa qatilu awliya ash-shaytan inna kaida ash-shaytani kana da'ifa kaga anan magana ake yi ga mu'mine wadanda suka riki Allah da kafirai kuma wadanda suka riki shaytan aka ce to ku yaki mazowa wato ku yaki kafirai ku yake su kaidin shaytan wanda suka riki mai rauni ne domin ku ku riki Allah su riki shaytan saboda haka kaga ba za a zo a dauki waccan aya a hada ta da wannan a fita da ma'anar cewa kaidin shaytan bai kai kaidin mace girma ba ko kuma kaidin mace yafi na shaytan wannan kuskure ne wajen istinbadi lokacin da yake fadar haka sai yace yusufu a'rid an hada kai yusufu ka kawar da kanka daga wannan magana wastaghfiri li dhanbiki kai kuma ki nemi gafaran laifinki innaki kunti minal khati'in ke lalle kina daga cikin masu kuskure malamai suka ce wannan yana nuna mutum ne mai hakuri wasu suka ce a wannan yana nuna mutum ne wanda ba shi da kishin matarsa domin matarsa da za ta fito ta yi irin wannan laifi har tana neman ta zubar mata da mutunci bai kamata a ce iya magana da zai faɗa kenan ba ya ce istaghfiri li dhanbiki ya ce yusufu a'rid an hada yusufu ka kawar da kanka daga wannan magana ma'ana kada ka fito ka riƙa faɗar wannan magana wato maganar ta mutu a nan kada a kuzuzuta ta kada a yayata ta kada a yi tereranta ya zan wannan kawai ya buƙata daga ɓangaren yusuf ita kuma sai ya ce wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti minal khati'in saboda haka ya sa gabansa ya yi tafiyarsa kaga wannan yana nuna cewa mutum ne wanda baya da kishin matarsa wannan aya ko wannan shaida da shi mai shaida ya yi ko mai hukunci ya yi malamai suna hujja da ita akan cewa ya halatta a yi hukunci ta hanyar duba da wasu alamu wato wasu alamu na iya zama shaida da za ta nuna mai gaskiya da mara gaskiya a nan an yi amfani da alama an gane cewa yusuf alaihi salam shine mai gaskiya matan nan ita ce mara gaskiya alama ce aka yi amfani da ita cewar cewa jariri ne da jariri ne ba zai buƙaci maganar ka kawai ta isa ka zama shaida ko ba haka ba da a ce jariri ne ba buƙatar a ce a duba rigarsa ta gaba ta yage ko ta baya ta yage kawai a ji jariri ya yi magana irin wannan ai an gama samun shaida kuma wannan tsayawa ana neman bayanin a duba rigar ta gaba ne ko ta baya ne in ta gaba ne ga hukunci in ta baya ne ya nuna cewa babban mutum ne wanda zai iya yin daidai zai iya yin kuskure don haka gare ya kawo hujjojin da za su nuna daidai yake faɗa an gane ko saboda haka ita ƙarashin ayar tana ƙara walwala maganar cewa jariri ne ya yi shaidar don haka babban mutum ne ya yi shaidar amma kuma ya yi amfani ne da alamomi tunda a nan da awa ce guda biyu ita tana cewa ita ce mai gaskiya shi ne mai kuskure shi kuma yana cewa ita ce mai kuskure shi ne mai gaskiya to me za a yi amfani da shi tunda babu wani wanda zai iya zama shaida ya fito ya yi bayanin cewa ga wanda yake da gaskiya ga wanda yake da laifi babu wanda ya gan su kaɗai suka yi abin nan sai Allah kawai don haka dole a nemi wasu alamomi da za su nuna ga mai gaskiya ga mai kuskure malamai suka ce ana iya yin hukunci bil i'tibari ko nazaran ila al-qara'id wal alamat wal amarat suka ce kamar lokacin da annabi Sulaiman alaihi salam kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi sahihi yana cikin sahihai wasu mata guda biyu suka zo suna jayayya akan wani yaro karami yaro ne da yake shan nono mata ne guda biyu babba da karama babbar tana cewa danta ne karamar ma na cewa danta ne sai suka zo neman a raba musu gaddama gurin annabi Sulaiman alaihi salam saboda haka sai ya karbi dan sai ya ce ina ganin kawai abinda zai raba gaddaman nan in yanka muku dan nan a raba shi gida biyu ke ki daurabi ita ta daurabi karaman na jin haka sai ta ce na bar mata nata ne ba nawa ba ne na bar mata yana ganin haka sai ya ce to wannan da ta ce dan ba nata ba ne nata ne saboda tausayin da ya bayyana daga gagare ta ya nuna ita ce uwarsa waccan kuma babban da yake ba danta ba ne ta sha kuruminta komai ma ya faru a fasa kowa ya rasa to kaga anan amfani yayi da wata alama wacce ta nuna masa cewa wannan matar karamar ita ce mai gaskiya waccan kuma ƙarya take yi tana so ne kawai ta kwace mata ɗanta ba bisa gaskiya ba malamai suka ce kamar misali mutum ne bai saba ganin shi ba hula ba, duk inda yake da hularsa kamili ne ya yarda cewa hula kamala ce, dattijan mutum ne wata kila ma da rawani. To kawai sai aka gan shi ba hula tsaye, ga wani can da hula a hannunsa ya fita a guje, shi kuma da hularsa a kansa, sannan ga wata a hannunsa kuma ya fita a guje, sai wannan da aka san shi da kamala sai ce kaga wancan ya kwace min hularsa, gashi can ya fita a guje. A nan ba a san ta ma cewa wannan hularsa shi, na farko ba a saba ganin shi ba hula ba, na biyu kuma wancan ya fita a guje da hula a hannunsa ga wata a kansa, menene na gudu kuma hula guda biyu. To kaga wannan alama ce duk da ba wata shaida ba ce ta wani mutum da zai zo ya bayar, ba kuma rantsuwa ba ce, amma kuma alamar ta nuna cewa wannan hular da ya fita da ita a guje ba tashi ba ce, ta wancan mara hular ne, kuma tunda mutum ne dama an san shi ba yawo ba hula, har kawai ya fito yau ba hula, sai kuma a yi zace kuma wani ya fita da gudu da hula a hannunsa kuma ga wata a kansa, irin wannan zacen yana da wuya ya faru. Sai ko kuma a ga mutum a kwance cikin jina-jina cikin jini, ga wani tsaye da wuka a hannunsa yana huci, alamar ɓacin rai a fuskarsa, kuma an san a tsakaninsu ba ga miciji, kaga waɗannan alamomi ne za su nuna cewa shi kisan. Na farko ga wuka, ga shi kwance cikin jini, ga wuka a hannunsa jina-jina, kuma ga fuskarsa a martike a ɓace, sannan kuma an san daman tsakaninsu ba jituwa. Haka duk wannan alamomi ne da za a iya amfani da su wajen a ce e lalle wannan shi ya yi kisan. Akan iya a samu wani lokaci haka ta faru, a samu wani an kashe shi kuma a samu wani da wuka, a zamanin sayyidina Umar, kamar yadda Ibn Qayyim ya kawo a cikin littafinsa At-Turuqul Hukmiyya, ce a zamanin sayyidina Umar an taba ganin wani mutum a cikin jini, jina-jina a kwance, sai kuma aka ga wani kusa da shi da wuka a daidai kansa yana tsaye da wuka, kawai aka kamo shi aka zo da shi gurin sayyidina Umar, ka ce da shi to ga wannan an kama shi ya yi kisan kai, ce me za ka ce, ya ce ni na kashe shi. Shi kenan sayyidina Umar ya ce to a je a yi masa kisasi inda ya yarda shi ya yi kisan, don wannan lausu ne a ka'idar shari'a, ba za ka sa a kashe shi ba saboda wannan, don an gan shi da wukar lausu ne. To amma yanzu ya samu ikirari, shi ya ce shi ya yi kisan, kaga al-iqraru sayyidul adilla, an gama samun kowane irin dalili da ake so, ce to shi kenan tunda kai kashe shi kuma rafin gashi kai aka kama a kansa da wuka, an yanka shi ga kura wuka a hannu kuma da jini a jikin wukan. To da sai da aka fita za a kashe shi, sai wani mutum ya fito a guje ya ce ku dakata, ba shi ya yi kisan ba, ni ne ko me ya aje a yi mu. Aka kara kamo su aka taho da su gurin sayyidina Umar, ce kai ya aka yi ba kai kisan ba za ka ce kai, ya ce to ai yadda aka kama ni din ba yadda zan iya kubutar da kaina, an kama ni ga mutum a kwance cikin jini, ga ni rike da wuka a hannunsa, ita ma wukar jina-jina, to me zan iya cewa a lokacin kubutar da kaina, ce kai ko me ya sa yanzu, wato me ya faru ne, shi ne shi wannan da ya yi abin da aka ce to me ya faru ne, ya ce abin da ya faru ni ma wuci ne, da sassafe na fita na je na yanka dabbata, na fito da wukar da jini, sai kawai daga wannan mutum kwance cikin jini, ni kuma da wukata na gama yanka dabbata na abin, saboda haka ina tsaye ina tunanin me ya kamata in yi, sai ɗan sanda suka zo suka kama ni. Shi kuma wancan ya ce ni da nayi kisan guduwa ne, da naga wannan mutum ya taho da wuka a hannunsa, sai na shiga cikin ciyayi na ɓoye, saboda haka a gabana aka zo aka rinke shi aka tafi da shi. Yanzu nake ganin da in kashe rai biyu gara a cikin ɗaya ne. To shi ne a nan malamai suke cewa an yi wani hukunci mai ban mamaki, domin abinda shi sayyidina Umar ya ce to wannan idan har ya kashe rai ɗaya ne, to yanzu ya raye wata, wa man ahyaha fa ka'annama ahya an-nasa jami'a. To shi ne malamai suka ce wannan hukunci ne mai ban mamaki, domin kamata ya yi masa kisasi, ko da kuwa ya fito ya yi balantiya ya ce shi ne ya yi kisan. To kaga a nan hukunci ne bil amara, kamar irin su kiyafa, shi ma hukunci ne ta hanyar amfani da wata alama. Na'am.
Wa
قال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين.
نعم تو النبي يوسف عليه السلام يا سامك بتا kuma ya samu shaidar cewa baya da laifi ba shike da laifi ba matar Azizu ita ke da laifi dalilai da dama sun nuna barrantar Annabi Yusuf alaihi salam daga wannan laifin da ta tuhume shi da shi duk wani wanda yake da ta'alluki da wannan matsala sai da ya barrantar da Annabi Yusuf alaihi salam yace baya da laifi Allah shi da kansa shi ma sai da ya kubutar da Annabi Yusuf alaihi salam haka nan shi kansa Iblis din madugun gayya din shi ma sai da ya barrantar da Annabi Yusuf alaihi salam waɗanda suke da ta'alluki da wannan matsala sune shi kansa Yusuf din da ita wannan mata da mijinta da matan da za su zo magana su za ta zo yanzu da kuma shi wannan da ya yi shaida din mun ji dai Annabi Yusuf alaihi salam ya kubutar da kansa shi da kansa yace hiya rawadatni an nafsi kaga anan ya nuna ba laifinsa bane kuma a wannan ayoyin da za su zo gaba yana cewa rabbi sijinu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wato akai ni kurkuku a daure ni shi yafi min soyuwa sama da abin da suke kira na in aikata ita ma wannan matar a ƙarshe za ta zo ta ce wala qad rawatuhu an nafsihi fasta'sa na neme shi amma shi da kansa ya kame kansa sannan za ta zo ta ce al'ana hashasa alhaq أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين سنة مجنسة قاشيا شما يقوء تدشي إنه من كيد كنا إن كيد كنا عظيم وأن أبو ما يكلش مكني هكا يوسف بايد لي في أتكي وأن سنة قاوانا من شيدا شما يقوء تدشي سنة قاماتا سوما أكريشان سورة ذاس قوء تدشي قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء كموبا مصطفى سنه شيدا ونمونا تاديبا مصطفى سنه شيدا ونمونا قدريبا تو ان وانا متن يعني النبي يوسف عليه السلام يكامي باكين يوسف اعرض عن هذا ككامي باكين كفتدك وانا كفتش عن وانا مقناك كبرت انا كمت انا abinda za mu fahimta daga irin tarbiyyar da Annabi Yusuf yake da ita ba zai je ya yi maganar ba to amma irin wannan abu ba zai koyi ba musamman a babban gida irin wannan ga al-khadam masu hidima ga abin nan ita ba kuma tana da kawayenta abokan tattaunawarta sannan kuma abun bai fita daga ranta ba babu shakka za ta kasama wata daga cikin kawayenta sannan ta gaya wa kawarta ta cewa dan Allah wannan magana jinta nan barinta nan kada ki daga ta daga nan ita ma ta je ta samu wata ta ce ke ma jin ki nan barin ki nan kada ki daga ta ita ma haka haka sai nan da nan magana ta yi sai aka yi ta terere a cikin gari ba a ƙauye ba a cikin birni kuma kun san matan da suke yan ajin tubarkalla ba a girki ba a daka ba a sirfe ba a ɗauko ruwa ba wahalhalu saboda haka kullum ana da cikakken lokaci babu abin da za a yi illa irin wannan tsegun goma ya gumi da ƴan ƙananan maganganu saboda haka sai aka yi ta yaɗa magana wa qala niswatun fil madinati imra'atul aziz turawidu fataha an nafsi qad shaghafaha hubba inna lanaraha fi dalalin mubin sai mata a cikin gari a cikin birni ba a cikin ƙauye ba a cikin birnin Masar sai suka rika cewa imra'atul aziz matar babban mutum matar wazirin Masar turawidu fataha an nafsihi tana neman yaron gidanta tana neman sa da lalata kan shagafaha hubba santa ya wato san shi ya yi tsanani a zuciyarta hatta lamata shagafa kalbiha wato shagaful kalb shine tantanin zuciya wato san ya yi tsanani har ya taɓo tantanin zuciyarta suka ce shine al-hubbul katib san da yayi mato ta mato akan sa kamar ta mutu wato suna tirire suna fadar maganganun tare da zarginta inna lanaraha fi dalalin mubin, lalle mu muna ganinta tana cikin wani babban kuskure, tana cikin bata mabayyani. Wato ya za a yi mace mai matsayi irin nata kuma ta ce dan aikin gidanta za ta nema, lalle wannan abu nata ya yi muni. Falamma sami'at bi makrihinna,
فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم.
To da labari ya yaɗu cikin gari, ƙawayenta sai maganganun suke duk inda suka tsugunna ba su da abin gulma sai ita. Falamma sami'at bi makrihinna arsalat ilayhinna, yayin da ta ji labarin makircin da suke kullawa sai ta aika musu da katin gayyata. Wa atadat lahunna muttaka'a, ta tanadar musu da gurin cin abinci. Wa atat kulla wahidatin minhunna sikina, ta ba wa kowace ɗaya daga cikinsu wuka. Wa qalat, sai ta ce wa Yusuf ukhruj alayhinna, fito ka gilma ta inda suke. فلما رأينه يايين دا سكا جاء النبي يوسف أكبرنه سي سكا جرم منامر انت وقطعنا أيديهن سكا ييين كهن ينسو وقلنا حاشا لله سكا تيز أركيا تبتك الله ما هذا بشرا ونبا متنبني إن هذا إلا ملك كريم ونبا ونبني فاتي ملائكة ببع بلائكة بكرم. Wato lokacin da ta ji makircin da suke ta yi mata, wasu malamai suka ce makircin shine wannan tsegumin da suke ta yi na cewa imra'atul aziz turawidu fataha an nafsi qad shaghafa hubba, wasu suka ce makircin su ma suna so su gan shi ne amma sun rasa ya za su yi su gan shi, to ba za su tsokano ta ita sai ta neme su ta nuna musu shi. To da ta ji haka arsalat ilayhinna, sai ta aika wa kowa goran gayyata, ku zo ina gayyata ku, ta shirya musu liyafa a gida, ta shirya musu cin abinci, aka tanadi guri na cin abinci wanda ya dace da matan manya, saboda haka aka yi shimfiɗa aka sanya filalluka wanda za a kishingida lokacin da ake cin abin da za a ci. Wannan ya nuna cewa a wannan lokacin duk waɗanda suke ji da kansu in za su ci abinci sai an kishingida ma. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la akulu wa ana muttaki, ba na yadda in ci abinci a kishingiɗe, domin cin abinci ne na masu nuna sun isa, waɗanda suke jin su 'yan ajin tubarkalla ne. saboda haka ta tanadan musu gurin da za su kishingida sannan ta samu musu abin da za su ci amma abin nan sai an yanka nama ne kankana ce ko ma menene sai dai an sa wuka an yanka shi ta san cewa saboda tsarin kyau da Allah ya bawa Annabi Yusuf alaihi salam za su shiga wani imuwa a yayin da suka rike wannan wukake masu kaifi a hannunsu babu shakka za su rika yanke hannayensu saboda haka tayi wannan suka amsa goran gayyata kuma duk masu mata tsegumi din nan duk suka halarta saboda haka duk sun zo sun yi jeru da ras saboda haka an kawo abinci kowace ta kishin gida ana ta ci ana ta shewa ana ta barkwanci can sai ta ce ukhruj alaihinna fito ka gilma aka ce ukhruj alaihinna domin a nuna maka akwai murur kalmar marra da aka shigar cikin kalmar ukhruj ka fito ka gilma ta gaban su a matsayin ta na shugabarsa ba za ta iya ba zai iya saba mata ba wasu malamai suka ce ta masa kwalliya ta sa masa fararen kaya domin kyakkyawan mutum ya shiga fararen kaya kara kyau yake saboda haka sai ta sa masa fararen kaya ta ce ka fito ka gilma ta gaban su falamma ra'ainahu akbarnahu suna ganin shi sai suka girmama sha'anin sa me suka fada me ya faru har suka girmama sha'anin sa waqafa'na aydiyahunna suka yayyanke hannun su wato akai amfani da tad'idi qatta'na ba qata'na ba dan a nuna cewa sun yi ta yankan hannun su ko kuma saboda yawan su kowace ta rika yankan hannun ta tana zaton ayyuka take yanka wa qulna hasha lillah suka ce tsarki ya tabbata ga Allah ganin yadda yake da kyau wannan kyan sai ya dimutar da su suka ce tsarki ya tabbata ga wanda ya halicci wannan kyau ma hadha bashara wannan ba mutum bane wato saboda rudewa suka ce wannan ba mutum bane in hadha illa malakun karim wannan mala'ika ne a mala'ikan ba babban mala'ika ne ba ba karamin mala'ika ba kaga wannan shi yake nuna cewa a dabi'a ta mutum yana daukan mala'ika halitta ne mai kyau kuma haka yake shi yasa Allah ya sifanta Jibril da cewa zumirratin fasawa zumirratin sayyidina Abdullahi dan Abbas yace zo manzarin hasan mai kyakkyawar kamani mala'iku suna da kyan halitta saboda haka wannan ita ce dabi'a ta mutane suna daukan mala'iku masu kyan halitta ne kamar yanda dabi'a ta mutum shedan yana sifanta shi wani halitta ne mai muni mai ban tsoro shi yasa ko zanen shi za a yi wani halitta mai kauhuna haka da idanunsa jajawur kamar rana ta faduwa shi yasa Allah da ya tashi ya sifanta shajaratul zaqum sai yace innaha shajaratun takhruju fi asli aljahim tal'uha ka'annahu ru'usu shayatin dan a nuna maka wato bishiya ce mai ban tsoro ko kallanta kawai kai sai ka ga ƴaƴanta kamar kawunan shaytanu to dan a nuna maka muninta an ce jahiz wani marubuci ne Abu Usman al-Jahiz wani marubucin adabin larabci ne yana da muni ba laifi wata rana yana zaune sai ya ga wani mutum makeri da wata mata sun zo inda yake sai watar ta ce kamar wannan sai suka juya suka ce kamar wannan saboda haka sai ya tashi ya bi su yadda ya samu makerin nan ya dukuma yana ta kere-kere su ce yaya ka zo kai da wata mata ina zaune kun nuna kun ce kamar wannan me ya faru tace yace masa matar ta zo ta ce in yi mata abin wuya amma in yi mata zane irin wato kamar shedan a jiki ina ce sai ina ni na ga shedan da zan iya zana miki sai tace biyo ni saboda kamar na zuwa sai ta nuna min kai tace kamar wannan to shi kenan lokacin da suka gan shi suka dima wuce har suka yayyanke hannayensu to a lokacin sai ta fara cika baki ita Zalika ta ce qalat fa zalikunna allazi lam tunnani fi wannan shine Yusuf din da kuke zargi na akan ta gashi nan kun gan shi gani daya duk kun kidime kuna ta yayyanke hannunku gani sau daya ballantana ni da nake shekara da shekaru tare da shi to ni ina zan sake na in yanka kai nake da kuga shi kani dai kun yanka hannu to kaga anan ta kama su ma sun fada cikin begensa saboda haka yanzu duk sun yi tarayya cikin abu ɗaya babu magana tirere kuma la tukfi ma fa'alat ma fa'alat bika al-ashwaq hashrah hawaka fa inna fa kulluna ushaq kada ka rika koyi abinda yake ranka na soyayya kai bayanin soyayya ka duk cikin ta muke inna kullun fiha saboda haka yanzu kaga ta daure bakin su yanzu sai dai su tsaya ta kuma yaki akan ta cimma na gurinta saboda haka suka rika kira shi cewa lalle ka ji maganar mai gidanka war gidiyarka kai mata biyayya kada ka saba mata in ka saba mata abinda zai faru ba zai yi kyau ba suka shiga taya ta kuma yaki yanzu wa maganar a ce inna lana raha fi dalalin mubin ake ba yanzu ta hau kanka darkon shari'a qalat fa zalikunna alladhi lumtunnani fihi tace to wannan shine Yusuf din wanda kuka zarge ni a kansa wala qad rawatuhu an nafsihi kaga annan ta fito karara a can da ta ce ma jaza'u man arada bi ahlika su'an shine mai laifi a yanzu ta fito karo ta fada musu wala qad rawatuhu an nafsihi fasta'sam ni na neme shi kuma ya kake wato fasta'sama wato istisamatuka mubalaga filimtina wato kamar ya shiga wani guri ya rufe kansa ya katange kansa ta yadda ba zan cin masa ba anan malamai suka ce bayan su ta nuna musu jamaluhu zahir sai kuma ta gaya musu jamaluhu batin kyansa na zahiri ta nuna musu suka gani har suka rika yanke hannayensu sai kuma take gaya musu kyansa na batini shine kyan halinsa fasta'sam mutum ne mai kame kansa kaga wannan kuma kawa ce kyau ne wanda yake na batini wala in lam yaf'al ma amuruhu tabbaci haqiqa wallahi har idan ba zai aikata abinda na umarce shi da shi ba la yusjananna tabbaci haqiqa sai an nufi shi sai an kulle shi me yasa suke sai an kulle shi sai sai mun kulle shi ba haka manya wani lokaci suke magana sai a rika kawo damirin abina'il majhul a ce yaya an fita ne an dawo ne mai gida mai martaba an fita ne an dawo an shiga ana nan da shi ba ake magana amma sai ce ana nan ko an fita ne an yi tafiya ne to saboda haka la yusjananna lalle tabbaci haƙiƙa sai an kulle shi wala yakuna min as-sahiri kuma lalle sai ya zama cikin kaskantattu kaga a can sai ta ce ko dai a kulle shi ma jaza'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana aw azabun alim amma anan ba ta faɗi azabar ba saboda a can a rikice take saboda haka sai ta nannago azaba amma anan tunda a da take kuma har an gane tana da uzuri sai ta cire maganar azaba sai ta tsaya akan maganar kurkuku kawai an gane ko ce la yusjananna wala yakuna min as-sagirin kuma lalle sai ya zama cikin kaskantattu to anan ne annabi Yusuf alaihi salam ya ga abin fa ya ƙara ƙarfi ya ƙara tsamari tunda yanzu ba wai maganar Zalika ita kadai ake ba har ma sauran matan gari sun shiga taya ta dole ne ya nemi ubangiji ya kawo masa dauki na gaggawa shi kala shi rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi ya ubangiji kurkukun shi ya fi soyuwa gare ni sama da abinda suke kira na zuwa gare shi kaga bai ce take kira na ba sai ce suke kira na wanda zai nuna ma sun shiga taya ta an gane ko wa illa tasrif anni kaidahunna ya ubangiji har idan baka kawar min da wannan kaidi nasu ba asbu ilayhinna zan karkata zuwa gare su tunda mutun ne saboda haka yana da halitta ta mutane yau da gobe za ta sa yi rauni idan ubangiji bai kawo masa tallafi da agaji ba wa akum min aljahilin daga lokacin kuma in kasance daga cikin waɗanda suke wawaye aljahlu huna as-safaha in zama cikin jahilai wato wawaye wanda suka yi ilimi amma ba su yi aiki da iliminsa ba ba su yi aiki da iliminsu fastajaba lahu rabbuhu nan da nan sai ubangijinsa fa'un inna litta'qib fastajaba ladda nan sai ubangiji ya amsa addu'arsa fasarafa anhu kaidahunna ya karkatar masa da kaidinsu ya ije masa kaidinsu innahu huwa sami'ul alim lalle shi ubangiji mai ji ne kuma mai gani ne wato annabi Yusuf alaihi salam ya shiga bala'in da yafi na farko gara bala'in rijiyar da aka jefa shi akan wannan bala'in da ya shiga ne bala'in rijiyar da aka jefa shi ba zai yi masa illa ba kamar wannan bala'in da yake karin abin nan. Wancan qadarullahi ne mu'lim, wannan kuma sabru ne an ma'siyatillah. As-sabru thalathatu anwa', sabrun ala ta'atillah wa sabrun an ma'siyatillah wa sabrun ala aqdarillah. Kayi hakuri bisa biyar Allah, kayi hakuri kada ka saba wa Allah, kayi hakuri kuma akan kaddara ta Ubangiji. As-sabru an ma'siyatillah افضل من الصبر على قدر الله. saboda kaddarar ubangiji ta riga ta wakana ba yadda zaka yi sai hakuri. Idan kudi ne kake ta ajiya gobara ta cinye kudin, ba yadda zaka yi, dole hakurin zaka yi, zaka dawo ta dawo maka da kudin ne, ba zaka dawo mallo saboda ka baka da wani khiyar sai wannan. Amma saban Allah ranka yana so ga abin kuma zaka iya yi kuma ka hakura kai fasa yi, to kaga hakurin anan ya fi girma sama da wannan. Shi yasa suka ce irin yadda Allah ya zarrabi Annabi Yusuf alaihi salam yayin hakuri, ba kowa bane zai iya wannan hakuri. Wato dukkan wasu dalilai da za su iya taimakawa wajen ya fada cikin laifi sun kammala, sun cika a tattare da shi, amma Allah madaukakin sarki yayi masa wato gyadar dogo ya kare shi bai fada cikin wannan laifin ba. Na farko dai gashi namiji ne taurayi, Ubangiji ya sa wa duk ɗan namiji san mace. Sannan na biyu gashi saurayi ne, sha'awar saurayi ta fi ta wanda yake ya kwana biyu. Sannan abu na uku gashi suzuru ne, bai taba aure ba, ba ya da mata bandantana ku yanga, saboda ka ba ya da abin da zai karya sha'awar nan tashi. Sannan abu na hudu gashi a garin da ba nashi ba, galibi mutum in ba a garinsa yake cikin danginsa cikin waɗanda suka san shi ba ya fi zakewa. In yana gari kowa ya san shi ba zai yi wasu abubuwan ba, amma in ya fita inda ba idan sani to ya fi zakewa. To kaga a garin bakunta yake. Sannan kuma ga matar da take nemansa da abin, wato abu na hudu kenan, na biyar matar da take nemansa da abin mace ce wacce take da matsayi, sannan kuma mai kyau, za su mansubin ce wa jama'a. Sannan kuma gashi ita ce take nemansa, ba shi ne yake nemanta ba. Galibi sautari idan mutum namiji yana sha'awar mace da iskanci, idan har bai ga fuska ba duk yadda yake sai dai haƙura, amma in ita ce ta buɗa masa kafa to shikenan abin ya zo masa zidan sauki. Sannan gashi ba wacce za ta ƙiyarda ba, ita ce ma ta kawo kanta. Sannan gashi kuma shi a ƙarƙashin mulkinta yake, a ƙarƙashin ikonta yake, akwai yiwuwar ta cutar da shi idan bai mata biyayya ba. Sannan kuma baya jin tsoron ta yaɗa labarin abin da ya wakana tsakaninsu, domin ita ce ta nemi abin. Sannan kuma duk ta rufe ƙofofi ta yadda babu wani da zai gani da ya je ya faɗa abin da ya faru. Sannan gashi mamluk ne, bawa ne, ya saba abin da ya daɗe a gidan, ana ganin shi yana kai kawo a gidan, ya shiga ya fita, ya shiga ya fita. Don haka dan an gan shi a gidan ko ya fito da gidan, kaga babu wanda zai shakkarsa ya ce me kawo ne gidan nan, daman an san shi a gidan yake. Sannan kuma gashi ista'anat bi a'immatil makri, ta nemi limaman makirci su taimaka mata, su ne waɗannan matan wanda suka nemi su ma su ƙara wato ingiza shi, su yi masa ingiza mai kan turuwa. Sannan kuma gashi ta yi masa wato barazana na cewa za a kulle shi ko kuma zai shiga cikin ƙasƙanci, wato ga ragba ga rahaba duk ta haɗa masa. Sannan kuma shi kansa mijinta bai nuna damuwarsa ba, mutum ne marar kishi, domin kalmar da ya faɗa tana nuna cewa bai damu ba, shi yasa ita ma wannan ƙudurin nata ba ta janye ba. To amma duk da haka, duk da waɗannan dalilai, Annabi Yusuf alaihi salam ya daure ya haye wannan makircin, makirci guda uku waɗanda duk aka shirya masa Allah ya tseratar da shi. Makircin ƴan uwansa, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida, Ubangiji ya kubutar da shi daga wannan makircin. Sannan makircin ita wannan mata, ita ma innahu min kaidikunna inna kaidakunna azim, Ubangiji ya kubutar da shi. Sannan makircin su ma waɗannan matan, Ubangiji ya kubutar da shi. Fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahunna, saboda kaidi guda uku duk Annabi Yusuf alaihi salam ya ketare su. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.